الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شرنا دايا غواتان المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا بقوي داي داي دا شاشدا غواتان بقوي ميلادية تدبو بيو دا شرنا بيار kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na wato Kitabu Tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta sharhin Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 14 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai babi na farko a cikin wannan littafi babin da yake bayani game da tauhidi a darasin da ya gabata mun karanta hadithin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wanda hadithi ne da yazo cikin sahihain ta hanyoyi daban-daban sannan ainihin wato shi sahabin da ya ruwaici wannan hadithin mun karanta kadan daga cikin tarjumar sa ainihin wato shine Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji wanda aka fi wa al-kunya da Abu Abdurrahman sahabi ne mashhuri daga cikin sahabbai masu babban matsayi da daraja wato ya halarci yakin Badar da yaƙokin da aka yi bayan Badar sannan lallai ilimi wato ya kasance wato yana daga cikin waɗanda suke da ilimi cikin sahabbai da sanin hukunce-hukunce gashi kuma alaran ma mahaddacin Al-Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Mu'adh yuhsharu yawmal qiyamati amamal ulama wato amamal ulama biratwa wato Mu'adh dan Jabal za ta shishi ranar kiyama amamal ulama yana gaban malamai da tazara ya rasu ainihin wato a garin Sham a cikin wata annoba mashahuriya da ake kira Da'un Amwas ya rasu a shekara ta 18 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba khalifantar da shi a garin Makka a ran da aka yi fatuhu Makka dan ya karantar da mutane addini to wannan sahabin mun karanta hadithin sa wanda muna cikin sharhin hadithin inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya goye shi akan jaki suna cikin tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا wannan shine hadithin da muka karanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya ilmantar da Mu'az bi sifatin khasa ya kuma ilmantar da al'ummasa bi sifatin amma da haka sai yake so ya karanta da shi amma ta wani irin salo mai sanya shauki da bege ga dalibi shine salan tambaya da amsa yace shin ko ka san menene haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayinsa su kuma ka san menene haƙƙin su akan Allah subhanahu wata'ala Mu'ad bin Jabal cikin ladabi irin na dalibin ilimi yace Allahu wa rasuluhu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam yace to haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi da bauta kada su yi shirka da shi da komai shi kuma haƙƙin da Allah ta'ala ya dora wa kansa ga dukkan bayin da suka dayanta shi da ibada ba su yi masa shirka ba, ba zai yi musu azaba ba. Nan take wannan karatu ya yi wa Mu'adh bin Jabal daɗi, ya zabura ya ce, ya ma'aikin Allah zan je in shelanta wa mutane, in yi wa mutane busharar wannan karatu da wannan irin romo na tauhidi. In dai mutum ya mutu da tauhidi shi kenan abin da ake bukata ya ce, in dai bai yi wa Allah shirka ba, Allah ba zai masa azaba ba. Sai ya ce to amma kar ka yi wa mutane wato kada a yi garajen yi wa mutane albushir don kada kuma su daina rige-rige wajen yin aikin da'a su dogara da iya wannan kawai mutum ya samu tauhidi ba kuma zai ƙara ƙaimi wajen yin wasu ayyukan da za su ƙara masa daraja da matsayi ba a wurin Allah wannan shine abin da hadithin ya kunsa mun karanta sharhin da ainihin wato malamai suka yi ma wannan hadithi ciki akwai magana da muka karanta ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akwai kuma wasu baitoci da muka karanta na Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alai inda ya kawo mana baitika da suke cewa ibadatu rahmani gayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa alayhima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان عند ابن القيم yake fadin me yake nufi da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala yace to bautar Allah tana da wasu rukunai guda biyu rukuni na farko shine kaiwa makura wajen kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kaiwa makura wajen kaskantar da kai da zubewa gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa'innan rukunai ne guda biyu na bauta ga Allah duk wanda zai bauta wa Allah to bautar Allah tana da rukuni guda biyu rukunin farko ya zama kana bauta wa Allah kana matukar kaunarsa irin kaunar da baka yi wani mahaluki irinta sannan a lokaci guda kuma kana kaskantar da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to an samu waɗannan an samu rukunai guda biyu da ibada take bukata akan waɗannan rukunai guda biyu ne dukkan wani falaki na ibada yake kewayawa dan haka madama hatta qamatul qutbani wai ibada ga Allah ba za ta tsayu ba har sai waɗannan rukunai jigo guda biyu sun tsayu wa madaruhu bil amri amri rasulihi wannan kuma gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallam ba san zuciya ba ba kuma biye wa shedan ba to mun karanta wannan sannan mun karanta wasu baitocin su ma da miqratul uyun ya kawo su diddan fito da wannan ma'anar wannan hadithi musamman ma'anar ibada haqqul ilahi ibadatun bil amri la bi hawan nufusi fadaka lishaitani min gairi ishrakin bihi shay'an huma sababan najati fa habbada sababani لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ضبط داع أو له الوصفان wannan shi ma yasa ki karantar da mu cewa haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala shine bautata wa Allah ta hanyar umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar ta yanda za a bautata masa ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ba bautar Allah
da san zuciya ba, wannan bautatawa Allah da san zuciya ba tare da wahayi daga Allah ko bayani daga manzon Allah ba, wannan kuma shedan ne, daga shedan ne. Sai yace min gairi ishrakin bi, sannan kana bautawa Allah ba tare da yin shirka da Allah da wani abu ba, waɗannan an hada su kuma su ne sababan najati, su ne sabubba da hanyoyin da suke sa mutun ya kubuta. Fa habbata sababan, yace madalla da waɗannan sabubba guda biyu. Sai yace babu wanda zai tsira daga fushin Ubangiji, ba mai iya kubuta daga wutarsa, sai wanda waɗannan asalai tuwa su rukunai guda biyu suka tsayu da shi, mana sai wanda ya tsayi da waɗannan asalai guda biyu. Sai yace to in ko ba haka ba, to mutane bayan ainihin kadaita Allah da bauta bisa umarnin Allah ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam da kaucewa shirka, to in mutum ba wannan zai ba, to mutane za su zama fa ba'du bayan wannan fa mushrikun bi ilahi, sai dai mutumin kuma da yake so ya shirka da ubangijinsa, au zubti da'in, ko kuma wanda yake so zai bauta wa Allah amma da bid'a, da abin da ya kaga nasiga ko kaifiya ko adadi, walahu awlahu alwasbani, ko kuma wanda ma yake da sufofin guda biyu, sufar shirka da kuma sufar bid'a, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa haqqul ibadi 'ala Allah, haqqin bayi akan Allah, Allah yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a, Allah ya dora wa kansa cewa ba zai yi azaba ba ga duk wanda ya wato ga duk wanda bai yi shirka da shi ba. Qala al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace iqtasir ala nafi al-ishrak, ko iqtasara, ya takaita ala nafi al-ishraki, akan kore shirka. Allah yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a, ba zai yi azaba ba ga wanda bai shirka da shi ba da komai. Kaga anan sai ya takaita akan kore shirkar, li'annahu, saboda kore shirka, yastadi'i tauhida, yana lazumta tauhidi bil-iqtida'i, ko da ba fada ba, da zarar ka kore shirka to bid'a, wato da ka zarar ka kore shirka to tauhidi ya samu gurbin zama kenan. Da haka ko da ba a ce Allah ya yi alkawarin ba zai yi azaba ga duk wanda ya kadaita shi da bauta bai masa shirka ba, ba sai an faɗa haka ba. Da aka kore shirka din, wa bi diddiha tatabayyana al-ashya'u, in aka kore shirkar abu to an tabbatar da ɗaya kishiyar tasa. Da haka anan da aka kore shirka to an tabbatar da tauhidi. Da haka babu buƙatar, ko da ba a faɗe ta ba, za ka iya hararowa a ƙwaƙwalwarka, bayanin zai iya kararo maka da ma'anar ana nufin duk wanda ya kadaita Allah da bauta sannan bai shirka da shi ba, Allah ya yi alkawarin ba zai azabtar da shi ba. Amma kaga sai aka takaita da cewa kore shirkar kawai ya wadatar, ko da ba ambaci tauhidi ba. Na fata an gane shine ma'ana iqtasara ala nafi al-ishrak, ya takaita akan kore shirka da Allah, li'annahu, saboda kore shirka din, yastadi'i tauhida, wannan ya lazumta tauhidi, bil-iqtida'i, ko da ba fada ba. Al-iqtida shine an yudmira al-mutakallimu fi kalamihi wa la yadhkuruhu sarahatan lakinnahu lazimun wa daruri, wannan suka ce shi ake kira da al-iqtida, shine mutun ya wato mai magana ya boye wani abu a cikin maganarsa bai fito da shi karara ba, ko da yake lazimi ne wannan abun a hararo shi, ko da mai magana bai fada ba, larura ce mai sauraro ya hararo wannan abun ko da ba a fada ba. Kaman man yuti'ir rasula faqad ata Allah, kaga ba sai an ce man yuti'il laha war rasula ba, man yuti'ir rasula faqad ata Allah, kawai ka gani wanda ya tsaida magana, tsaida sallah, suka ce wa'annan galiban mutalazimai ne ba sa rabuwa, in aka faɗa tsaida sallah to akwai bayar da zakka, kamar yanda in aka ambaci shahadatu Allah ilaha illallah akai shiru, wa ashhadu anna shahadatu anna muhammadar rasulullah tana ciki. Ina fata an gane. Sai yake cewa wa yastadi'i ithbatar risalati bil luzum, sannan wannan ya lazumta tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, id domin man kadzaba rasulullah duk wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzaba Allah ko shakka babu ya ƙaryata Allah duk me san ya ƙaryata Allah manzon Allah yake ƙaryatawa kamar duk wanda yake so ya ƙaryata manzon Allah sai ya fara ƙaryata sahabbai haka abun yake tafiya da haka duk wanda kaje yana rarragefe yana farwa sahabbai ba su bane target din manzon Allah ne target din sa duk wanda kuma kaga yana son ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne asalin target din nasa ba Allah yake so ya taba ina fata an gane shi yasa suka ce duk wanda ya ƙaryata manzon Allah Allah ya ƙaryata wa man kadzaba Allah wanda ku duk ya ƙaryata Allah fa huwa mushrikun bai da wani suna na yanka da zaka bashi sai mushriki Allah ya kiyaye au huwa mithlu qawlil qa'il ko kuma misali yayi daidai da fadin wato yayi daidai da misalin fadin mai magana man tawadda sahat salatu sai ya ce wanda duk yayi alwala sallarsa ta inganta ai ma'a sa'ir shurut ai tare da sauran sharuddan sallah kawai da zarar mutun yayi alwala ko da ya rugurguje sharuddan sallah sallarsa ta inganta a'a kawai wanda yayi alwala ba sai an ce ya cika sharadan sallah ba yayi alwala sallarsa ta inganta ai ma'ana ma'a sa'ir shurut tare da ragowar sharuda da haka adam ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ba sai an ce kuma yayi tauhidi ba tunda dai ya kore yayi shirka ya kore wa Allah shirka ya zamanto bai shirka da Allah ba wannan ya wadata zaka hararo to tunda baya shirka yana tauhidi kenan dan ba za ka samu mutum baya can baya nan ba imma dai yana tauhidi imma yana shirka in ku baya cikin mushrikai to yana cikin masu tauhidi intaha qawluhu fadin sa da yace afala ubashirun nasa yace amma kin Allah wannan bayani da kai mun zan iya zuwa in yi wa mutane bushara fi a cikin wannan magana ta mu'az cewa ko zai iya zuwa yi wa mutane bushara a cikin ta akwai istihbabu bisharatil muslim mustahabbancin yiwa musulmi bushara fi ma yasurruhu cikin abin da zai faranta masa duk abin da in kaiwa almuslimi albushir da shi ransa zai yi dadi zai yi farin ciki mustahabbi ne in ka ji wannan labarin game da shi ka isar masa ko ta waya ko ka je kafa da kafa wani to naji kaza zai faru gare ka ko an ce an yi maka kaza ko an baka kaza ko zaka samu kaza ina yi maka bushara da wannan abu ne mai kyau yana daga cikin abin da yake mustahabbi yo musulmi bushara yanzu kaga Mu'ad yana jin wata falala da wata garabasa nan take ce wannan ko ya makin Allah ba ko ayo mutane albushir ba to wannan sai aka gano a cikin akwa ba za a yi wa mutane albushir ba an gano mustahabbancin yi wa dan uwanka musulmi bishara da dukkan abin da zai iya faranta masa rai wa fihi ma kana alaihi sahaba min alistibshari wato sannan kuma a cikin wannan magana akwai irin dabi'ar da sahabbai suke kai min alistibshari na yi wa juna bushara bi mithli haza da irin wannan bishara ta alheri wannan halayen sahabbai ne in ka karanta hadithin Ka'ab ibn Malik abinda ya faru da shi da Murara da sauran ainihin wato abunan Hilal bin Umayya su uku sakamakon rashin zuwa yakin Tabuka da aka ce a yanke alaka da su a daina musu magana karshe kaga da aka saukar da ayoyi wa alal salafatin ladina khulifu sahabbai suka dinga rige-rigen wajen yiwa waɗannan bayin Allah bushara cewa fa an saukar da ayar da ta yafe ta nuna cewa an yafe an karɓi tubansu na laifin da suka yi wannan sai ya nuna cewa sahabbai suna kan wannan al'ada wato ɗabi'a mai kyau ta yi wa juna bushara cikin dukkan abin da yake mai kyau zai faranta ran musulmi to sukan yi ƙoƙarin yi masa bushara daga ka ji labarin an biya wa mutum kujeran Makka shi bai sani ba kai masa bushara wannan abu ne mai kyau ka ji labari ya samu admission ana ta nema kai ka je ka duba kaga sunanka ko ka samu la ka je ka duba list an yi jarabawa kaga ka ci sai kaga sunan dan uwanka sai ka kira shi kai masa bushara cewa ka duba inda aka kafe sunaye sunanka ya fito cikin wanda suka samu sunanka ya fito cikin wadanda suka tsallake ko suka ci jarabawa wadanda yana daga cikin bushara wadda take mai kyau ko kuma an bawo mutum an tambayan masa aure sai kuma aka ce an bashi sai aka yi masa busharar cewa an bashi wannan dai yana daga ciki an fahimta ko alahul musannif rahimahullahu ta'ala al-musannif Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambaci wannan a cikin fa'idojin da za a samu a cikin wannan hadisi ko cikin wannan babi a can ƙarshe qauluhu fadin sa la tubashshirhum fayattakilu kar kai wa mutane bushara kar kai sauri kar kai gaggawar gaya wa mutane wannan abun albushir fayattakilu ayya atamidu ala zalika sai su dogara akan haka fayaturu kutta nafusa fil a'mali sai su daina tsere da rige-rige da gasa da suke yi wajen yin ayyuka a yanzu kan da aka bar su a rufe kowa rige-rige da tsere yake wajen ya ga cewa yayi ayyukan alkhairi ya sami yardar Allah ya samu aljanna madaukakiya to da zarar kayo mutane wannan bushara mutum ya ga dai baya shirka kuma yana tauhidi to shikenan kila sai ga ya rage sallolin dare ya rage azumin nafila ya rage karatun alqurani ya rage sadaka ya rage wasu ayyuka na alkhairi dan yana ganin akalla ya samu qualification din da zai bashi aljanna shikenan kawai ya wadatar shi yasa kyale mutane duk da cewa ga wannan karatin duk wanda ya mutu da tauhidi wannan alƙawarin yana kansa amma tunda bashi da masaniya zai dage iya bakin kokarin sa zai bude wuta sosai ya ga cewa ya bi Allah yanda ya kamata ya bi Allah zai yi farilla zai shiga cikin ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سيغا متين ينا كوكارون كوسا اتكين سابق بالخيرات wanda inda da wancan bushara din kila iyanan mutum sai tsaya daga wato matakin farko sai ga mutum ga matakin tsakiya ga matakin kololuwa sai ga wani da ya zo matakin farko ya ce tunda dai mutum ya shiga aljanna ai shikenan kawai in dai mutum ya samu ya shiga ko daga bakin kofa aka ban mutum ai shi dai ya shiga aljanna bai san cewa kuma akwai haushi ba sai ka shiga kuma ga inda aka baka da ka dage ashe akwai wato tazarka da wani wato za ka ga ita kanta aljannan mataki ne kuma daidai iya ainihin wato matakin ka iya shagalin ka nan zai tsaya da aka wani za ka ga akwai tazara mai nisa tsakanin ka da shi sai ka dinga cizan dan yatsan ina ma ka dage ka dan ya rage da ka dan kara da kai ma ka kai wannan matsayin nasa to shi yasa sai a kyala mutane dan kada mutane kuma su dawo su shantake su ga cewa tunda tauhidi ya samu ba sai kuma sun matsa wa kansu ba wajen ainihin wato wasu ayyukan da'a din fi riwayatin a wata ruwaya fa akhbara biha mu'adh inda mauti didda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adh bin jabal karkai wa mutane bushara kyale su to amma da karshe dai a wata ruwayar mu'adh bin jabal ya ba wa mutane labarin wannan hadithin inda mautihi daidai lokacin mutuwarsa da ya ga rai zai yi halinsa to sai maza ya karantar da mutane wannan hadithin ta'assuman ay taharruja min al-ithm saboda nisantar fadawa zunubi kar ya fada cikin ainihin fadin Allah ta'ala wanda Allah ta'ala yake magana yake zargin su akan boye ilimi alladhina yaktubuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda kaga to sai yake kokarin ya fita daga cikin wannan kar kuma ya je ranar tashin alkiyama Allah ya kama shi akan yana da wani ilimi ya boye shi ya taskace shi har ya koma zuwa ga Allah bai ilmantar da shi ba shi yasa da yazo rasuwa sai ya fito da wannan hadisin ya karantar da mutane qala abul wazir ka duba wato rakam na biyu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 128 Imam Muslim hadisi na 32 qala al-wazir abul muzaffar al-wazir abul muzaffar yace lam yakun yaktumha illa an jahilin يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة فأما الأقياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمالها عنهم أبو الوزير الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا أن جاهل wannan mas'ala ko boye wani ilimi ba zai zama a boye shi ba sai ga wanda yake jahili wanda yake marar karatu ya hamiluhu jahaluhu wanda ake ganin jahilcin sa zai iya daukar sa ala su'il adabi wajen munana ladabi bi tarkil khidmati tarashin ko daina yin hidima fi da'at wajen aikin da'a wato in an zo irin wannan sai a bambanta, akwai wanda dama kirzi ke jira, irin mutane ne masu neman rukhusa, mutane ne masu neman ina arha take ko fatawoyi, sai ya ji raba-raba da aka in kai mai fatawa ma bai ji tayi raba-raba ba, sai ya kara gaba, sai ya kuma yi wani malamin tambaya. Wato mutane ne masu tatabbu'ur rukhas duk inda arha take, ko da ko babu hujja inda arhan nan take, shi yana gurin. Kuma da ya kama wannan gurin sai ya ce, to ai ni dai malami ne ban fatawa, ko ka kai malam wane, malam wane ya ce kaza, ba tare da cewa bai san cewa ba malam wane ake bi ba, hujjar malam wane ake bi, ina fata an gane. To shine nan sai yake cewa lam yakun yuktamuha illa an jahilin, irin wannan matsalar ba za ta zama an boye ta ba sai ga mutumin da ake ganin ba mai karatu ba ne. Ya hamiluhu jahaluhu, wanda jahilcin tisa da rashin sanin waye Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauke shi, zai ja shi ala su'il adabi, wajen munana ladabi. Me ake nufi da munana ladabi? Bi tarkil khidmati fi da'a, ya daina dukkan wata hidima dan ya ga cewa ya yi wa Allah madaukakin sarki da'a. Fa ammal akiyasu, amma malamai masu ilimi wayayyu, alladhina idha sami'u bi mithli hadha, wanda su in sun ji irin wannan zadu fi da'a, ƙara ƙaimi ma za su yi wajen aikin da'a, to ai ba za a boye musu ba. Duk mutumin da ake ganin shi in ka gaya masa irin wannan, alladhina idha qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel, wai an zo cikin sabai ake so a kada hantar su, a tsorata su, su firgita game da kafiran Quraisha, sai ake cewa ai sun yi muku taron, wato sun tura goran gayyata kasa kasa gari gari, sun zo za su yi cincirundo su hadar muku, su yi muku kwab daya, ya kamata ku yi hatara fa, ku ji tsoron su fa, dan wannan karan fa ga irin abin da suka kudurci muku fa. Maimakon sahabbai wato su karaya, maimakon sahabbai jikinsu yayi sanyi, maimakon su ji cewa kai abin nan ba zai yi ba, fazadahum imanan, wannan labarin cewa ga su nan a bayan gari fa sun yi taron dangi za su far muku, maimakon wannan ya kara musu tsoro, sai ya kara musu imani. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, to kaga mutanen da suke wayayyu sun san me ake nufi da bin Allah madaukakin sarki. To dan an samu irin wannan, karka ji tsoron sanar da su, ka dinga ganin kamar in ka gaya musu. Amma in ka samu mutanen da suke yan duniya ne, ibada ta farilla ma da kyar suke samun yinta, to irin wannan gara ba san ka gaya musu, shine za su miƙe kafa su ce, to a to ashe ma kaga, ashe akwai wata, akwai wani bonus, akwai wani sauki, akwai kaza, akwai kaza. Amma mutanen da suke waɗanda suka fahimci wane ne Allah subhanahu wataala, suka dandani daɗin ibada in sun ji irin wannan ƙaimi, zai ƙara musu ɗoriya akan ƙaimin da suke kai. Ko an fahimta? Wa ra'au anna ziyadatan ni'am, za su ga cewa ma ƙaruwan ni'imomi tastad'i ziyadatan ta'a, wannan yana lazumta ƙara aikin da'a. Duk sanda Allah ta'ala ya ƙara ma wata ni'ima, to kamata ya kai kuma ka ƙara ninka biyayya gare shi. Ba ana maka ni'ima kuma kana ja da baya ba, kana ganin ai iya haka ma in ka tsaya, a'a, su waɗannan mutane ne waɗanda duk sanda wata ni'ima ta ƙaru, ɗoriya akan ni'imomin da Allah ya musu, to wannan zai ƙara musu ƙaimi wajen aikin da'a. Fala wajha likitmani anhum, to wannan babu dalilin da zai sa a ɓoye musu wani ilimi ko wani karatu a ce a su ba a buƙatar su sani, saboda in sun sani wato za su zamanto sun koma da baya, a himmar da suka yunƙuro da ita za su sake janyewa su koma baya. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم, a cikin wannan babi da muke cikin sa akwai fa'idoji masu tarin yawa banda waɗannan da muka ambata. Al-hathu ala ikhlas al-ibadati lillah, daga cikin abinda wannan babi ya kunsa akwai kwadaitarwa akan tsarkake ibada, tsarkake bauta ga Allah ta'ala. Wa annaha la tanfa'u ma ash-shirki, kuma ibada duk tarinta, duk yawanta, duk ainihin wato dadewar me ita yana yi ma'a shirki, da shirka ta shiga cikin wannan ibadar, to wannan ta zama ba ta da wani amfani. Duk tarin ibada, duk girmanta, duk dadewa ana yi, da zarar shirka ta shiga cikin ta ba ta da amfani. Na fata an gane. Wato shirka hadarinta yana da yawa, shi yasa Allah ta'ala ya ce wato la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, na fata an gane haka aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka yi shirka aikin ka didda ya rushe kuma zaka zama cikin waɗanda suka yi asara da haka Allah baya ganin tarin aikin da akwai shirka a ciki an gane ko ba shi da wani amfani Allah madaukakin sarki baya karbar sa wannan aikin ba shi da kima a wurin Allah bal kai ba ma wannan ba latu samma ibadatu duk ibadar da akwai shirka ba ma a kiranta ibada kamar an bata wa ibada suna an cuci ibada a ce wai ga wata ibada da ake mata shirka kuma ana kiranta da suna ibada a ibadar da aka yi ta da tsantsanta bauta ga Allah wato babu shirka a ciki an yi ta da ikhlasi wannan ita ce ibada amma duk ibadar da an ma shigar da shirka ciki to wannan ai kwata kwata saboda rashin amfaninta bai ma kamata a kirata da suna ibada ba watanbihu ala azamati haqqil walidain cikin wannan babi an ja hankalinmu game da girman haƙin iyaye wa taharimi huquqihima da kuma haramta saba wa iyaye wa tanbihu ala azamatil ayatil muhkamat sannan a cikin wannan babi akwai jan hankali da aka yi mana game da girman ayoyi waɗanda hukunce-hukuncensu a bayyane suke fi suratul an'am cikin suratul an'am wa jawazu kitmanil ilmi lil maslaha sannan a cikin wannan babi mun ji halaccin boye ilimi ga wasu mutane saboda wata maslaha ga ilimi amma wato duk da zamu yi ƙarin bayani a can gaba zai ga mana wani irin ilimi ne ya halatta boye saboda maslaha qauluhu akhrajahu wannan hadisi dai na Mu'adh bin Jabal Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi yayi al-Bukhari wa Muslim to wane ne Imam al-Bukhari din ya kamata kafin mu yi nisa zamu yi ta jin ana rawahu al-Bukhari fi sahih fi sahih ko rawahu shaykhani fi sahihai su wane ne ash-shaykhani din nan sai ce akwai dai Imam al-Bukhari wane ne Imam al-Bukhari sai ce huwa al-Imam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب المفرد وغير ذلك من مصنفاته واتو امام البخاري سنن محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن بردزبا الجعفي الحافظ الكبير ببان مالم حديثي ني صاحب الصحيح شيني وندي واتو ولف wannan littafi na sahih al-bukhari والتاريخ اكوي تاريخ تشكيل التفنسا والادب المفرد تشكيل التفنسا اكوي الادب المفرد وغير ذلك ده وانا هكا من مصنفاته ده تشكين واللفا واللفنسا روى عن الامام احمد بن حنبل شي امام البخاري يا رويتو وانا حديث نمعاز بن جبل ان ده مالا منسى امام احمد بن حنبل والهميدي يا رويتش ده الهميدي وابن المديني دا علي ابن المديني ودبقتهم دا كما ام دبقسو وين دا سكي سأن ننجونا سن كسن زامن دا وروا أنه مسلم شي كما امام البخاري امام مسلم يارو وانا حديث نموعاز بن جبل اورن ما لمنس امام البخاري كاقا كينا شكي ما لمن امام مسلم اكو امام البخاري والنسائي ده امام النسائي والترمذي ده امام الترمذي والفربري اكوي محمد ابن يوسف وند اكي كيرا ده الفربري محدث ني كما ثقه بابن مالمي ني وند ان هيفه شيكارا 231 باين هجره يا رسول yana da shi wato a shekara ta 320 bayan hijira yana da shekara ainihin wato 89 wannan shine rawi sahih shine marwaicin sahihu muslim daga imam muslim ana kiransa al-firaburi an gane ko ar-rawi al-bukhari kai rawi ne daga cikin rawiyan imam al-bukhari wulida sanata 40 wa 90 wa 100 wannan malami muhammad ibn yusuf al-firaburi an haife shi a shekara ta 194 bayan hijira wa mata ya rasu sanata 60 wa 50 wa 200 ya rasu shekara ta ainihin wato 256 an gane ko 256 wancan da muka ambata tarihi wato na Imam Muslim ne afwan wancan da shekarun da na ambata dazu wa Muslim huwa ibn al-Hajjaj ibn Muslim Abu al-Husayn al-Qushayri Abu al-Husayn al-Qushayri an-Naysaburi sahib as-Sahih wal-Ilal wal-Wuhdan wa ghayr dhalik na fata an gane shi ainihin Imam Muslim ana kiransa Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi shine wanda ya wallafa littafin Sahih Muslim wal-Ilal cikin littafansa akwai littafin Ilal wal-Wuhdan da kuma Wuhdan wa ghayr dhalika da wannan haka rawa yayi ruwaya shi Imam Muslim an Ahmad ta wata hanyar daga Imam Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abi Khaythama shine Zuhair ibn Harb ibn Shaddad Zuhair ibn Harb ibn Shaddad wanda aka haifa a shekara ta 160 ya rasu shekara ta 234 yana da shekara 74 wa ibn Abi Shayba da kuma Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba wanda ainihin wato aka haife shi shekara ta 159 ya rasu shekara ta 235 yana da shekara 76 wa tabaqatihim da kuma ƴan tabaka din su warawa anil Bukhari sahihahu kuma shine ya ruwaice sahihil Bukhari daga ainihin wato Imam al-Bukhari warawa anhu at-Tirmidhi sannan Imam at-Tirmidhi ya ruwaita daga gare shi wa Ibrahim da Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan wanda aka fi yi wanda ake wa alkunya da Abu Ishaq wanda an ce kusan an haife shi a farko-farkon wato awwalin nisfin karni thalis ba a haddade wace shekara aka haife shi ba amma dai ya rasu shekara ta 308 shine rawi sahih shine wanda yana cikin marwaitan sahih wa ghayruhuma da wasunsu walida sanata 40 wa 200 an haife shi shekara ta 204 sanata 40 wa 200 204 wa mata sanata 61 wa 200 ya kuma rasu shekara ta 261 binai sabur rahimahumullahu ta'ala wannan sune kaman wato malaman da suka ruwaito wannan hadithin na Mu'adh bin Jabal fihi masail to yanzu an karkare karatun wannan babi na farko da iya abinda zamu iya fitowa da shi to sai kuma malai ya tattare shi to a cikin wannan babi akwai mas'aloli sun kai wajen guda 24 da zamu samu a cikin wannan babi al-ula mas'ala ta farko al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins a cikin wannan babi in dai kana nan muka fara shi tun farko har karshe to zaka gane mas'ala ta farko da muka samu a cikin wannan babi shine hikimar halittar aljan da mutum hikimar halittar aljanu da mutane na fata an gane ai a cikin babin an gaya mana mecece hikimar da tasa Allah ya halicci mutum da aljan hikimar shine dan mutum da aljan su bautata wa Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mun karanta ayar a can farko-farkon babi wanda wannan ayar tana dauke da bayanin hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljan dan haka dukkan abin da dan adam da aljan za su yi a wannan duniyar in dai ba shi bane asalin abin da Allah ta'ala ya halicce su dan shi to zai zama musu bata lokaci zai zama musu randa na sani a gobe alkiyama domin abin da Allah ta'ala ya halicce su hikimar halittar su dan su bauta masa athaniyatu mas'ala ta biyu annal ibadata hiya tauhid mas'ala ta biyu da muka samu ka koya a cikin wannan babi shine gaba ɗaya ibada ita ce tauhidi shine ibada li'anna al-khusumata fihi saboda rigima tsakanin annabawa da mabiyansu ta kasance ne a cikin tauhidu da ibada na ba ta gane da aka kai ka ce gaba ɗaya tauhidi ibada shine tauhidi me yasa duk da cewa akwai kashe-kashen tauhidi da malamai suka karanta suka karkasa kuma mun karanta a farko-farkon karatunmu tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat amma wanne ne aka dinga rigima tsakanin annabawa da mabiyansu akan tauhidul ibada ne, da haka annal ibadata gaba ɗaya ibada ma ka tsokan hiya tauhidi ce, la'anna al-khusumata fi duba lamba ta daya, yani innal khusumata lallai rigima da husuma inma waqa'at ta faru ne kawai bainan nabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal mushrikina tsakaninsa da mushrikai fi ta haqiqi la ilaha illallah, din rigimar wajen tabbatar da wato la ilaha illallah al-mukawwinatu wa kalma ce da aka kawwanata min jumlatai ne daga jumloli guda biyu, wato wata jumla ce ko kuma wata magana ce wadda aka samar da ita daga jumla guda biyu, ihdahuma nafyun wa thaniyatu ithbatun, in ka kalli jumlar farko korewa ne, jumla ta biyu tabbatarwa ne, la ilaha wannan nafyun, illallahu wannan ithbatun, da aka jumla ce wato magana sentence ne amma mai jumla guda biyu a cikinsa, jumla kashin farko korewa, jumla ta biyu tabbatarwa, an kore duk wani abin bauta a jumla ta biyu, kuma an tabbatar da bauta ga Allah, Allah shi kadai ya cancanta a bautata masa, a daina bautar kowa a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ma'anar ba a bautar annabi, ba a bautar shehi, ba a bautar wani wali ko wani mala'ika, ballantana dutse ko rana ko wata ko wani abu, duk wani abin wanda ake bautatawa la ilaha ta share shi, ubangiji da ake bautata masa illallah ta tabbatar da haka, fal'ula da aka jumla farko tambi kulla al-aliha ta kore dukkan wani abin bauta, allati yadda ihan nasu wadda mutane suke da'awar bautarsa, kowa ne ne ko menene shi da mutane suke da'awar bautata masa, to la ilaha jumla farko ta kore wannan abu ne, wasaniyatu jumla ta biyu tusbitul ilahiyata lillahi wahda, ita kuma jumla ce da take tabbatar da ubangijintaka da allantakar Allah shi kadai, yani abin nufi yan bagi an yukfara bi kulli ma'budin, ya kamata a kafircewa kowane abin bauta, li tukhlisa al-ibadatu lillah, dan a tsantsantar da bauta ga Allah subhanahu wataala, da haka mun fahimci haka a cikin wannan babi cewa ibada tauhidi shine ibada, duk tauhidi ibadar mutum in babu tauhidi babu maganar ibada. Al-thalithatu mas'ala ta uku, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, mas'ala ta uku wanda bai zo da tauhidi ba ranar lahira to bai bautawa Allah ba, sallah, azumi, zikiri da duk abin da mutum yake takamar yayi ba tauhidi, an samu shirka ta shiga cikin wannan ibadar, to zai bayyana a gaban Allah bai bauta Allah ba. Duk irin tarin ibadar da mutum yake tunanin in yaje lahira zai ganta him yayi kaza, ya gina masallaci, yayi kaza, amma sai ya zamana bai kadaita Allah da bauta ba, to duk wanda lam ya'ti bihi bai zo da tauhidi ba cikin kayansa, bai zo da tauhidi ba cikin aikinsa, lam ya'budillah, abinda yake nuna bai bauta Allah ba. Fa fihi ma'ana qaulihi, a cikin wannan gabar ma'anar fadin Allah take wala antum abiduna ma a'budu, kuma ba masu bautawa abinda nake bautawa bane, ai gashi suna bautar, suna da ubangiji wato allolin da suke bauta, amma annabi ya ce wala antum abiduna ma a'budu, ku ba masu bautawa abinda nake bautawa bane, to tunda ba ku bautawa abinda nake bautawa ba, ku bauta Allah ba kenan. Arabi'atu mas'ala ta hudu, alhikmatu fi irsalir rusul, a cikin wannan babi mun ji hikimar aiko manzanni, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, babu wani manzo da muka aiko sai dan ai masa da'a da iznin Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, da haka wannan mun ji hikimar aiko manzanni dan ai musu da'a, su ce ayi ayi, su ce a bari a bari, su ne masu bayani game da abin da Allah ta'ala ya yi umarni ko ya yi hari. Da haka wannan mun ji hikimar aiko manzanni shi ne don a yi musu ɗa'a. Alhamisatu, matsala ta biyar, annar risalata haƙiƙa manzanci aike na Allah, amma kulla ummatin ya game kowace al’umma. Allah ya yanke wa kowace al’umma hanzari, babu wata al’umma da za ta zo ranar tashin alkiyama ta ce ita kam har ta zo ta rayu ta koma zuwa ga Allah ba ya koma ta manzo ba, babu, babu wannan al’umma. Saboda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ṭ-ṭāghūt. Lallai Allah ya ce babu ko shakka kowace al'umma mun tashi manzo a cikinta, mun aika mata da manzo, kuma muna da yaqinin manzanmu ya isar mata da sakon tabautawa Allah ta nisanci ɗagutu. Wa in min ummatin illa khala fiha madha nadhir, babu wata al'umma face dan aikenmu ya shiga cikinta ya wuce. Shi yasa Allah ta'ala wani guri yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ban mu kasance masu yi wa wata al'umma manzo ba, sai mun aika azaba ba, sai mun aika mata da manzo. To kuma Allah ya tabbatar da cewa kowace al'umma ya aika mata da manzo, da haka sakon manzanci aiken Allah ya game kowace al'umma. As-sadisatu, mas'ala ta shida, anna dinal anbiya'i wahidun. Da wannan ne zamu gane aqidar annabawa iri daya ce, ba bambanci. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ṭ-ṭāghūt. Kowane annabi a wannan abinda suka bambanta a shari'a, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, a abinda ya shafi tsarin rayuwa, a abinda ya shafi ainihin wato wasu ibadu, shine ake samun bambance-bambance tsakanin shari'ar annabi wane da annabi wane. Amma a babin tauhidi ɗaya ne ba bambanci, babu wani annabi wanda shi da ya zo ya ce a shi al'ummarsa an ba su dama su yi shirka, babu wannan annabi. Kamar yadda babu wani annabi da ya zo bai kira al'ummarsa zuwa ga tauhidi ba, babu wannan annabi. Da haka wannan sai muka fahimci aqidar annabawa iri ɗaya ce. Karka ce ai kowa da aqidarsa, in dai kai aqidarka daban ce to aqidarka daban, amma aqidar da Allah yake so mu je masa da ita ce aqidar annabawa. Ba ruwan Allah kowace irin aqida ka kudurce a cikin zuciyarka ka je wa Allah da ita akwai matsala. Aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, ya karantar da sahabbansa, suka karantar da almajiransu, ta zo har zuwa gare mu, ita ce Allah gafarta mala aqida da ake so ka kudurce. Karka ce kai ni fa ka san ni fa ba ni da wata aqida, ita ma ba ka da wata aqida, ita ma aqida ce. Yawa, karka dauka wata gudunta ce ka ce mu yan ba ruwan mu ne, yan ba ruwan mu ita ma aqida ce, ba ruwan mu ita ma aqida ce. Gara ma kai wa kanka mahalli, ka samu guri, ka samu gida, ka shiga. Yawa yawa, dan ka san wani waye shi ya nuna cewa shi ai ai shi dan shi ai social ustaz ne, ai shi ba ruwan sa ai kaza kaza, dan haka shi dan ba ruwan mu ne. To ita ma ba ruwan mu aqida ce. An gane ku? As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, al-mas'alatu al-kabira, ita ce mas'ala wadda take mai girma, anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufur bi ṭ-ṭāghūt. Haka mas'alar take, wato shi gambo fa sai an dauje shi, sai an sa spirit, an wanke shi, sannan an sa magani yake amfani. Babu yanda za ka yi ka zo ka ce kai ka a taba magin banka, kawai a dambara magani akai, ba zai warke ba. Da aka shirka dole sai an fitar da ita, kwarkwasa ce, fudda mai giji. Da aka dole sai an fatattake ta, an kore ta. An gane ku? Da aka matsala mafi girma a wannan babin shine annal ibadata, ita fa bauta ga annal ibadatullah, bautar Allah la tahsulu kwata-kwata, bata zama, bata samuwa, illa bil kufri bi ṭ-ṭāghūt, sai ka kafirce wa ṭ-ṭāghūt. Duk wani wanda ake risinawa, ake girmama shi, ake bautata masa ba Allah ba, sai ka kafirce masa, sai ka nuna baka yadda ba, bautar da ake yi wa na baka yadda ba, bautar da ake yi wa abu kaza baka yadda ba, duk sai ka kafirce wannan, sannan kai kuma bautarka ga Allah za ta samu. Ba za ka ce a kyale su kawai tunda su sun yi believe imanin su je su yi, kai ma kai, babu wannan a cikin addinin musulunci. Ba ففيه معنى قوله a cikin wannan gaba akwai ma'anar fadin Allah fa man yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut ai a bayan mun malama ya gaya mana me ake nufi da tagut duk abinda aka bautawa ba Allah ba kuma ya yadda da bautar tagut ne duk abinda aka bauta masa ya ji labari ana allantar da shi ya gani a aikace ana yi masa wa mu'amala irin mu'amalar da ake yi wa Allah kuma ya ja baki ya yi shiru daguti ne na fata an gane duk abinda ake bautawa ba Allah ba daguti ne to da aka yi bauta ga Allah ba ta tabbata har sai mutun ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah da aka sai Allah ya ce fa man yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wannan shine yayi riko da igiya mai karfi lanti sama laha wanda ba ta tsinkewa amma duk wata igiya da ba wannan ba wata igiyar kirki ka kama ba kuma mai tsinkewa ce ka kama hanya ce wadda ba mai bullewa ba suratul baqara aya ta 256 athaniyatu mas'alata 6 athaminatu mas'alata 8 afwan anna taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah kar wani ya dauka gunki yake nufi anna taguta mas'ala ta 8 a cikin wannan babu mun fahimci ashe shi tagut din nan fa ba wai wani abu bane guda daya ake cewa tagut tagut din nan kalma ce amun gamammiya fi kulli ma ubida cikin duk abinda aka bautawa min dunillahi ba Allah ba duk abinda aka dauki matsayin Allah aka bashi tagut ne aka nemi taimakon sa a madadin a nemi taimakon Allah kuma ya yarda shi ana yana iya bada wannan taimakon daguti ne karka rudu da babbar rigarsa karka rudu da katar rawanin sa karka rudu da alkyabbarsa ko sandarsa ko charbinsa karka rudu da wannan in dai an dauki matsayin Allah an bashi kuma ya san ana yi masa wannan kirarin ya san ana yi masa wannan bautar bai yi inkari ba to ya zama daguti ga ya kuri ko malamin ka ne ya zama dagutu sai mu tashi a tasiya gane ka san shi matsalar karatun tauhidi sai an yi dan da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah All right.